Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A kasar Jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niya ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A kasar Kenya, gwamnati ta ce tana shirin za ta rufe manyan sansanonin ƴan gudun hijira biyu da suke kasar mataki da zai shafi ƴan gudun hijira kimanin 400,000. A cikin wata sanarwa da gwamnatin ta fitar jiya Juma'a ta ce saboda dalilan tsaro ta yanke shawara cewa tilasa kawo ƙarshen karɓar ƴan gudun hijira a Kenya. Abinda kada sanarwar mai shafi biyu ba ta yi ba shine ta fito balo-balo ta ce an kori ƴan gudun hijirar. Duk da haka ta ce gwamnati ta rusa ma'aikatar kula da ƴan gudun hijira a zaman matakin farko, kuma tana aiki kan shirye-shiryen wato rufe sansanoni da ake kira da Dadaab da kuma Kakuma cikin wani ɗan gajeren lokaci. Sansanin Dadaab da ke arewacin Kenya shine sansani da ake kallo a zaman mafi girma a duk faɗin duniya, inda halin yanzu akwai mutane 330,000, galibin su ƴan ƙasar Somalia. Sannan sansanin Kakuma da ke arewa maso yammacin Kenya akwai mutane 55,000. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Amnesty International ta kira wannan shawara a zaman ganganci, mataki da ta ce zai jefa dubban rayukan mutane na farar hula waɗanda ba su aikata laifin komai ba cikin haɗari. Rasha ta ce tsoma bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma na wasu sa'o'i 22 a birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita, inda faɗace-faɗace a baya-bayan tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawaye ya halaka kusan mutane 300. Kamfanin dillancin labarai na Interfax ya ce shirin tsagaita wuta na kwanaki biyu wadda zai ƙare a safiyar yau a sabar agogon Siriya yanzu sa bakin da rashin ta yi ya sa an fara dashi na wani kwana guda. Hakanan kamfanin dillancin labaran ya ce ma'aikatan tsaron ƙasar ta ce tsagaita wuta da aka cimma a yankin Latakia da ke arewacin Siriya shi ma an fara dashi na wasu kwanaki uku. A makon jiya ne Amurka da Rasha suka ba da sanarwar cimma wasu yarjejeniyoyin tsagaita wuta na shiya-shiya waɗanda suka shafi yankin na Latakia da wasu ƙauyuka da suke gabashin Ghouta na yankin Damascus. A wani yunkuri na cigaba da aiki da tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar da aka fara aiki da shi cikin watan Fabrairu wadda aka fara ganin alamun yana rugujewa. Dakarun Amurka sun sake koma a ƙasar Yemen a wani yunkuri na korar ƙungiyar Al-Qaida daga birnin Muqala mai tashar jiragen ruwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce wata ƙaramar tawagar sojojin sun isa Yemen ƙasa da mako biyu yanzu, kuma suna ba da abin da ma'aikatar ta kira taimako ta fuskar samar da bayanan sirri. Mun lura cikin watanni masu yawa abin tashin hankali na ƙara girma ko ƙarfin ƙungiyar Al-Qaida a Yemen, inji kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon wato Captain Jeff Davis ya kira ƙungiyar ta'addan a zaman babbar barazana ga tsaron Amurka da ƙawayenta da suke yankin. Davis ya kira taimakon da cewa sun hada da sintiri ko kuma shawagi da jirage masu tara bayanan sirri za su yi taimako ta fuskar tsara matakai da kuma baiwa jirage mai a sararin samaniya. Ma'aikatar tsaron ta Amurka ta ce tana baiwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne wannan taimako wacce take jagorancin wasu ƙasashen Larabawa da suke da sojoji a yankin na Yamal. Wata ƙungiya mai sa ido kan harkokin Koriya ta Arewa na Amurka ta ce akwai alamun Koriya ta Arewan tana shirin yin wani gujin makamin nukiliya. Ƙungiyar mai suna Website North da Turanci ta faɗa jiya Juma'a cewa hotunan taurarin ɗan adam da aka ɗauka ranar Alhamis daga samaniyar sansanin gujin makaman nukiliyar ƙasar ta Koriya ta Arewa sun nuna ana aikace-aikace har da mirgi da na'urori a cibiyar gwaje-gwajen, inda galibi ba a yin komai sai in za a yi gwaji. Jaman Koriya ta Kudu suna cikin shirin ko ta kwana idan har Koriya ta Arewa za ta yi gwajin nukiliya a karo na biyar, wanda zai zo daidai da babban taron siyasar ƙasar da ake shiryawa irinsa na farko cikin shekaru 36. Jiya Juma'a shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi bikin bude babban taron jam'iyyar ma'aikata mai mulkin ƙasar karo na bakwai, inda ya bada gwajin nukiliyar da ƙasar ta yi cikin watan Janairu da kuma harba kumbo. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Ingila an zabi Sadiq Khan musulmi na farko da zai rike mukamin magajin garin birnin London a wani mataki da ake gani na sauyin lokaci ga Ingila da kuma musulman da suke kasar su kusan miliyan 3. Shi musulmi ne, mu ma musulmai ne, wannan babbar dama ce ga al'ummar musulmi, inji wani dan kasuwa mai suna Muhammad dan shekaru 69 da haihuwa wanda yake gabashin birnin London unguwar da galibin jama'ar dake wurin musulmi ne. Shekaru fiye da 50 ne dan kasuwan Muhammad ya kaura zuwa Ingila a lokacin da ake nuna musulmi wariya. Nasarar da Sadiq Khan ya samu alama ce ta canji daga abin da aka sani a baya. A cikin shekaru 60 da suka wuce birnin London ya sake daga zama wuri inda jinsi ɗaya yake zuwa birni mai tarin al'adu da mutane daban-daban daga sassan duniya. Amma sakamakon sauran zabe a duk fadin kasar ya nuna rarrabuwar kawuna tsakanin sauran jama'ar kasar musamman kan batun bakin haure. Rahotanni sun nuna cewa an banda a birnin London din inda kan na jam'iyyar Labour ya samu nasara da kuma a wasu wurare kalilan jam'iyyar Labour ta sha mummunan kaya rabon da aga haka fiye da shekaru 100. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan sun amince za su gana makon gobe, amma babu alamun dan takarar mai jiran gado yana da kwarin gwiwa kan wannan ganawar. Trump ya ce bai sani ba ko tattaunawa da za a yi da nufin hada kan jam'iyyar bayan da ya samu nasara za ta haifar da damar ido kuma hakan bai dame shi ba. Abin da ya fi zama muhimmi shi ne miliyoyin mutane suka fito suka zaɓe ni, suka bani gagaruman nasara kusan dukkan jihohi. Trump ya ce ya gaya shugaban jam'iyyar Reince Priebus cewa kalaman Paul Ryan na kin yi masa mubaya'a bai dace ba samsam, duk da haka ya amince da bukatar da shugaban jam'iyyar ya gabatar. Ryan ya faɗa jiya cimma cewa shi da wasu shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar wakilai za su gana da Trump ranar Alhamis. Rahotanni sun nuna cewa ba Ryan ne kaɗai ya ki goyon bayan ɗan kasuwan da yanzu yake zaman ɗan takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican ba. Kamar yadda jaridar Wall Street ta faɗa, wakilai 12 ne cikin 'yan majalisar wakilai da ta tattice 300 'yan jam'iyyar Republican suka bayyana goyon baya ga Donald Trump. A tsakanin gwamnoni 31 ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican kuma gwamnoni 3 kaɗai ne suke bayan Mr. Trump. Shugabannin Amurka biyu na baya bayan nan ƙarƙashin jam'iyyar George Bush babba da ƙarami sun ce ba za su sa baki a yaƙin neman zaɓen jam'iyyar na bana ba. Hakanan 'yan takarar neman shugabancin Amurkan biyu na baya bayan nan John McCain a shekara ta 2008 da kuma Mitt Romney a shekara ta 2012 su ma sun ce ba za su halarci babban taron jam'iyyar da za a yi cikin watan Yuli ba. Da yake magana shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas masu zaɓe a Amurka su mai da hankali sosai kan kalaman da ɗan takarar shugabancin na Amurka mai jiran gado Donald Trump da wasu sauran 'yan takara suke yi a magana da ya jiya Juma'a. A Afghanistan wata ƙungiya da take kare muradin 'yan jarida tana kiyasin manema labarai 300 ne suka gudu daga ƙasar zuwa Turai cikin shekara ɗaya da ta wuce saboda dalilan tsaro. 'Yan jarida sun hada da waɗanda suke aiki ta wata tashar talabijin mai zaman kanta mafi girma kamar yadda aka ji Siddiqullah Tauhid na ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida da ke ƙasar a hira ya faɗa a hira da aka yi da shi da sashen shirye-shiryen Afghanistan na muryar Amurka. Ƙungiyar ta ji ra'ayoyin kafofin yaɗa labarai a duk faɗin Afghanistan, ta nan ne ta gano yawan 'yan jarida da suka gudu daga ƙasar, inji Tauhid ya ƙara da cewa akwai mata 40 zuwa 50 cikin waɗanda suka arce. Wani harin ƙunar baƙin wake da ƙungiyar Taliban ta kai kan wata motar bas ɗauke da ma'aikatan kamfani da ake kira Mobi, kamfani mafi girma a aikin yaɗa labarai, ya jawo fargaba tsakanin 'yan jarida a ƙasar, lamari da ya sa da dama suke gudu a halin yanzu.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Thank you.
Tamin daɗi.
Haba Haliba, wato ya tuɗa ja.
Waka Hausa akwai slow dance.
Akwai.
Wannan slow dance, ɗan ƙwairo su ne ƴan hip hop. Gagar-gagar-gagar-gagar-gagar-gaganga.
Marigayi Salisu Jenkin da wannan waka ta wato Marigayi Sultan Abubakar. Na Sakkwato Sarkin Musulmi.
Ni a ina kake samu irin waɗannan waƙoƙi?
Wallahi ni dai wannan dai tana cikin wata hira da aka bani. Halima fisa billah zan faɗa miki cewa na manta kowa ne ne ban wannan, amma ina tsammanin cewa a gusau wani ya bani wannan kasin na hira da aka yi da jankidi. Ina tsammani tun zamanin
na gwamnati
1960 da wani abu aka yi wannan hira. Da shi to a cikin wannan hira yana maganganu kan waƙoƙinsa, saboda Marigayi Sultan Abubakar ya naɗa shi a matsayin sarkin tafshin sarkin musulmi. Wannan na ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya masa.
Amma kamar kana sauraron hiran naji yana bada tarihin na gwamnati ko na
Umaru na gwamnati. Kwarai da gaske, wannan sarkin Kwandagoro tun shekarar 1800 da wani abu yana taɗin cewa kakansu shi ne ya ɗauke su da shi da mahaifinsa Hassan zuwa can ƙasar Kwandagoro a lokacin da Turawa kuma suka zo suka tarwatsa su. Lokacin da Turawa suka kama wurin to sai suka tashi daga farko suka koma ƙasar Zaria, suka sake dawowa Kwantagora, daga nan kuma sai tashi sai koma Gusau. Saboda dama shi ainihin sa mutumin kasar Gusau ne. Ya faɗi sunan garin su, ina tsammani Rawayya, cewa na nan kusa da dai Gusau.
Kuma in na ji da kyau dai kamar shekarun shi 103.
Abin da ya faɗa a lokacin da aka yi wannan hira da shi, abin da yake faɗi a ciki kenan cewa shekarar sa 103 da haihuwa. Yawa, to balle kuma a ce ko da yake ban san shekarar da Allah ya masa rasuwa ba.
Mazanjiya
kwalai da gaske.
Allah ya gafarta.
Amin summa ma Halima. Yawa, bismillah, mun karkada kunnuwa.
To, gaishe kamar dai da aka saba, da farko ga gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga Alhaji ya rabo dinga da duka iyalan shi da kuma duka jama'ar shi a Sakkwato birnin Shehu da fatan suna nan lafiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malama Lubna Mukhtar Umar a Kano da duka ɗalibanta, ita ma da tata jama'ar da kuma iyali, da fatan duk suna nan lafiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Hawwa Yusuf, shugabar ƙungiyar mata Masihiyawa kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna, da fatan tana nan lafiya da duka jama'arta da kuma iyali. Allah ya sa haka, amin. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba da ke NNPC Depot a Jos, jihar Plateau, da fatan shi ma yana nan lafiya da iyalin shi. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Muhammad Aminu Musa Birshi, wazirin dirimin Bauchi kuma hakimin ƙasar Birshi, da fatan yana nan lafiya da duka jama'ar shi. Haka kuma muna mishi ta'aziyar rasuwar 'yar shi a kwanakin baya. Allah ya ji kanta, ya rahamshe ta, ya gafarta mata, ya kuma sa ta huta. Amin summa amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Zuladaina Abdu da ke Agadas Karti Airport, da fatan shi ma yana nan lafiya a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadija Umar Azare a jihar Bauchi, da fatan tana nan lafiya. A gaba kuma ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Sheikh Abubakar Gira Argungu. Har wa yau kuma muna mishi ta'aziyar rasuwar 'yar shi Amira, wadda ta rasu a cikin hatsarin mota a makon da ya gabata. Allah ya ji kanta, ya rahamshe ta, ya gafarta mata, ya kuma sa ta huta. Amin summa amin. Har wa yau kuma Sheikh Abubakar Gira na miƙa godiya ta musamman zuwa ga duk waɗanda suka yi tururuwa zuwa wajen yi mishi ta'aziyya saboda wannan rasuwa ta 'yar shi Amira. daga ciki yana miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga mai martaba sultan da gwamnonin jihohin Kebbi da Sokoto da Zamfara da kuma shugabannin ƙungiyarsa ta Izala da suka je suka yi mishi ta'aziyya. Allah ya ji ƙanta ya rahamshe ta gafarta mata ya sa ta huta. Ga kuma wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Baba, ɗalibi a jihar Texas ko kuma in ce a Dallas da ke jihar Texas da fatan yana nan lahiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Tijjani Dagazawa a Maiduguri da Grema Ashaka shi ma a Maiduguri da kuma Mokhtar Jibrima a Maiduguri da fatan duk suna nan lahiya. Sai kuma wata ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Iliyasu Mu'azu Bature dangane da rasuwar ma'aihiyarshi Hajiya Mariya Mu'azu da ke wushi Shirar Kaduna. Allah ya ji ƙanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta amin. Waɗanda aka bari da kewa kuma Allah ya ƙara haƙuri da dangana ya kuma sanya zukata amin sun ma amin. Ga wata gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Mamman Yakuba da matar shi Hatsima a Nijelek Magariya da Abu da Habiba matan shugaba Ahmadu Dambarin Gamba a Magariya da Jarogal Mai Shayi da Isaka Fizik a Magariya da shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi a Garkin Daura. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Zanaidu da Tela Mutari a Katambaje da Tela Isa a Yekuwa da Sankira Dan Tsamaye a Garin Bandi da Malam Sula Makeri a Sitawa da kuma Alhaji Musa Husaini Metr Muiz da iyalin shi da fatan duk suna nan lahiya a ƙasar Jamhuriyar Nijar. A gaba sai wata gaisuwa zuwa ga Abubakar Saddiq Kahin Soli da iyalan shi a Kano da fatan duk suna nan lahiya da kuma ma'aihiyar shi Hajiya Yaya a Kahin Soli da fatan tana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Khadijatul Kubra magajin jahun a jahun jihar Jigawa da fatan ita ma tana nan lahiya da duka iyalanta. Sai wata gaisuwa zuwa ga Shehu Mustafa Chaji da Dr. Abdullahi Dahiru da Abdulkadir Sardaunan Facebook da Dr. Abdullahi Yusuf da matar Shittima da Yas Sunana a Pretoria kasar Afirka ta Kudu. Sai wata gaisuwa zuwa ga Fatima Aliyu Modibo a Sokoto Road Kano da Kaltume da mai gidanta Turaki da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Kalala da Alhaji Ya'u dukansu a Najeriya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Liman Malam Haru babban gardi gajere ciki da karatu a Damagaram da wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Dan Gambo mai atamfa a Gumal da Saja Isa a babban mutum da Alhaji Jalla da Hajara da Rabi matan Ibrahim Mai Sudur a Magariya da Hamidu Kalallabuwa a Gudumariya da Tijjani Suleiman a Kwarnaka da Ahmadu Dumburin na Habiba Angon Abu a Magariya da Dogari Mai Shago a Kwari da Sambo Gidan Hardo. A gaba ga wata gaisuwa zuwa ga Abdurrahman Dangala direba a Magariya da Haja Kwandala a Magariya da Sarkin Kasuwa Illo Dan Gamna a Magariya.
Ga ɗanban gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraronmu wato Muhammad Yahaya Darazo tare da Muhammad Aminu Joli sai Muhammad Sani Mustapha da Gamji Dan Nefu a Gashuwa. Sai gaisuwar Lawali Muhammadu Aliyu Andu tare da Alhassan Ibrahim Iya da Kamala Murtala Mahuta. Sai Aliyu Shu'aibu tare da Shafi'u Musa. Sai gaisuwar Sani Dino Udubo a jihar Bauchi tare da Umar Sale Kawu. Sai kuma gaisuwar wato Usman Habu tare da Umar Sadiq Excellency tare da Musa Halidu sai Indimi Mustapha. Sai kuma gaisuwar Aminu Mukhtar tare da Ismail Usman Bakoli. Sai gaisuwar Mujahid Mukhtar tare da wato Nura Mummuni Kabuga kanan Dabo tare da Abdul Malik Awal. Sai gaisuwar Abdullahi Zakari tare da Ibrahim Yakubu Gazara. Ina fata na faɗi wannan suna daidai. Sai El Husaini Muhammad Islam tare da Umar Ibrahim Hina tare da Solomon Ashiru. Sai Ahmed A. Abdulkadir tare da Al-Amin Abdulkarim. Sai Muhammad Abubakar Bojudi Ancau tare da Sanusi Aminu Musa. Sai Awal Umar Yahaya Bello. Dukkan ku ƴaƴan shafin A Bari Ya Huce ko in ce majalisa A Bari Ya Huce na Facebook da fatan kuna nan lafiya.
Thank you.
yalla sai madi ko ba hasa
ni ne cikin abubuwan zamani kaga daukan murya mutun ya mutu ba na amma zaka ji shi ram 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 shine kaga wayar talho ina Washington in nana nya mai in kira kuma in ji muryar ta ita ce da jirgin sama bututu ne na kare ka shiga ya tashi
da kai yana da biya sama
suna bani mamaki kullun
haka kware da gaske wato kin san gano cewa mutun yana iya daukan murya ko sauti ya sa a jikin wani abu na ɗaya daga cikin abubuwan da zan ce aka kirkiro da su waɗanda a cikin wannan zamani wato suka yi tasiri sosai kan ilmantar da jama'a da fahimtar da jama'a suka ƙara bunƙasa ilimi zan ce a cikin al'umma
sosai. To wani labari za ka ba mu
Halima? Akwai labarai in kina so akwai wani labari da na gani ko da yake na manta kan labarin amma dai abin da ya faru shine wato wai bal ake yi a Kano inji Hajiya Amina Babes dai ban tabbatar da gaskiyar wannan labarin ba ita ta faɗa wai bal ake yi a Kano tsakanin yan Kano Pillars da wata kungiya to shikenan to ana ta kwallo ayi gaba ayi baya ayi gaba sai akwai wani dan kwaya a cikin yan kallo sai lura cewa alkalin wasa dai yana neman ya dan musu magudi ne ko wani abu sai ya tashi duk lokacin da aka koro kwallo sai yana dura ma alkalin wasa a shara yana zaginsa ai koro yana zaginsa shine sai wani duba ya gare cewa shi dai mai zagin dai ba a cikin hankalinsa yake ba shine sai ya ce masa ai baka sani ba ai alkalin wasan ai baya jin Hausa Larabci ba Larabe ne Larabci kawai yake ji shine sai mai abin nan shi wannan mai zagin shine sai ya juya sai ya fada sai ya juya wai yana so ya Larabci wai sai ya ce wai menene wai ummiya wa abi wa menene yana nema da ya zage shi ne da Larabci kuma mai iya ba
dawarin baka in baka wani labari inda lokaci wai wani barawo ne Mallam Ireje sata gidan wata tsohuwa bayan yayi sa'a ya saci akuyar akuyar tsohuwar sai kai kasuwa ya sayar da akuyar naira 6,000 sai ya laluba jakarsa domin ya hada kudin da na aljihunsa ashe ya yi rashin sa'a ya zubar da naira 20,000 a gidan tsohuwa
to
hitowa tsohuwa ke da wuya sai ta ga ba akuya amma ga daurin kudi tum a ajiye kusa da turkin akuya
naira 20,000
shi kuma ya saida 6,000 kawai tsohuwa ta duka ta dauki
ta dauki kudi
tana taiwa Allah godiya ba a jima ba kawai sai ga barawon ya dawo gidan sai ya tarar da tsohuwa zaune tana kirga kudi Mallam Iru sai barawo ya karhin hali ya gaishe ta ta kuma amsa mishi barawon ya ce wallahi kaka akuyar ma 6,000 aka saida ita sai tsohuwa ta ce haka sha'anin kasuwa yake yau riba gobe faduwa
barawo ya faɗi kenan
barawo ya faɗi shikenan kuma tsohuwa ba yadda za a yi
haka ne kam to Halima lokaci aka jiki amma za mu rufe da wannan waka waka Sarki Jafaru ina son ta da tsamin wasu ne
ka ce yau a yariman zazzau yau kar yana can yana wuridi yana gagar sai mun bari ya tashi
to ba sauraro sai ba ku gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana
Ya Allah ya Rahman ya Rahim 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 ya
To, madal a Kenya gwamnati ta ce tana shirin za ta rufe manyan sansanonin yan gudun hijira biyu da suke kasar mataki da zai shafi yan gudun hijira kimanin 1400. A cikin wata sanarwa da gwamnatin ta fitar jiya Juma'a ta ce saboda dalilan tsaro ta yanke shawara cewa tida su kawo karshen karbar yan gudun hijira. Abinda kadai sanarwa mai shafi biyun bati ba shine ta fito ta ce an kori yan gudun hijirar daga kasar. Duk da haka ta ce gwamnati ta rusa ma'aikatar kula da yan gudun hijira a zaman matafikin farko na ida wannan nufi nata. Rasha ta ce ta tsoma bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma da wasu sa'o'i 72 a birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita, inda fadace-fadace a baya-bayan nan tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawa ya halaka kusan mutane 300. Kamfanin dillancin labarai na Interfax ya ce shirin tsagaita wuta na kwanaki biyu wadda zai kare a safiyar yau Asabar agogon Siriya yanzu sa bakin da Rasha ta yi ya sa an fara dashi na wani kwana guda. Dakarun Amurka sun sake koma Yemen a wani yunkuri na korar kungiyar Al-Qaeda daga birnin Muqala mai tashar jiragen ruwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce wata karamar tawagar sojojin sun isa Yemen kasa da makonni biyu yanzu, kuma suna ba da abin da ma'aikatar ta kira taimako ta fuskar samar da bayanan sirri. Mun lura cikin watanni masu yawa abin tashin hankali na ƙara girma ko ƙarfin kungiyar Al-Qaeda a Yemen, in ji kakakin ma'aikatar tsaron ta Amurka, Captain Jeff Davis.
Da takaitaccen labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin, kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.